sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakob Makeri. Bangarori da ke gaba da juna a Sudan sun gabza kazaman fada a wasu sassan birnin Bahari a jiya Juma'a kamar yadda mazauna garin suka bayyana kwana guda bayan da bangarorin biyu suka yi maraba da wani sabon yunkurin shiga tsakani na neman kawo karshen rikicin na tsawon watanni uku. A lokacin da yakin ya barke a ranar 15 ga watan Afrilu ya kori fararen hula daga wani wuri mai girma a yankin babban birnin kasar wanda ya kunshi biranen Khartoum, Bahari da Undurman tare da haifar da hare-haren masu nasaba da kabilanci a yankin Darfur. Kokarin masu shiga tsakani na yankin da na kasa da kasa ya zuwa yanzu ya kasa kawo karshen fadan kuma jami'an majalisar dinkin duniya sun ce Sudan ka iya fadawa cikin yakin basasa. An kaddamar da yunkurin shiga tsakani na baya-bayan nan ne a shekaran jiya Alhamis a Masar. Duka sojojin waɗanda ke alaka ta kudda-kudda Masar kana kungiyar sa kai ta RSF sun yi marhaba da yunkurin. Amma mazaunan arewacin bahari su hudu sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an farka ne da wani kazaman fada da aka gwabza tsakanin bangarorin biyu da alama an yi fadan ne a kusa da gadar Halfaya. Har yanzu babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres yana jiran martani daga shugaban kasar Russia Vladimir Putin kan kudirin tsawaita yarjejeniyar ba da damar fitar da hatsi Ukraine ta tekun bahar Aswad, inji kakakin majalisar dinkin duniya a jiya Juma'a. Guterres ya rubuta wa Putin wasika a ranar Talata inda ya nemi ya tsawaita yarjejeniyar bahar Aswad din domin a hada wani reshen bankin noma na kasar Russia Rosneft Bank da tsarin biyan kudi na kasa da kasa na SWIFT kamar yadda majiyoyi suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters, amma har yanzu ba a bayar da amsa ba. Ana tattaunawa, ana aika sakonnin WhatsApp, ana kuma aika sakonnin Signal, ana musayar sakonni daban-daban. Muna kuma jiran amsar wasikar, kakakin majalisar dinkin duniya Stefan Dujarric ya shaida wa manema labarai lokacin da aka tambaye shi game da tattaunawar. Da sanyin safiyar jiya Juma'a ne, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Russia ta tsawaita yarjejeniyar hatsin da aka kulla a tekun bahar Aswad wadda za ta ƙare a ranar Litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Wasu tsofaffin jama'an Amurka sun faɗa a ranar Alhamis cewa wata kasuwancin ba na gishiri ba kamar da kai iskar gas ɗin Iran da ɗanyen man ƙasar Iraki kamar yadda Prime Minister Iraki ɗin ya bayyana a wannan mako ka iya karya takunkuban da Amurka ta kakaba wa Tehran sai dai idan Amurka ta ba da izinin yin hakan. Prime Minister Iraki Mohammed Shia Al-Sudani a ranar Talata ya ce Iraki za ta fara ba Iran ɗanyen man fetur ita ma ta karbi iskar gas ɗin Iran don kawo ƙarshen jinkirin biyan kuɗi da ake yi wa Tehran saboda buƙatar amincewar Amurka akan irin wannan hada-hadar. Sudani ya ce Iran ta yanke fiye da rabin iskar gas da take fitarwa zuwa ƙasar Iraki ya zuwa ranar 1 ga watan Yuli. Bayan da bagadaza ɗin ta gaza samun amincewar Amurka na fitar da kuɗaɗe da ake banta, amma yanzu Tehran ta amince ta dawo da fitar da iskar gas ɗin kanin ita ma ta karɓi ɗanyen mai. Ko da yake tsofaffin jama'an na Amurka su uku sun ce dai wannan ce nikin ba ni gishiri in ba kamar dan ka iya sabawa takunkuman Amurka akan Iran. Kamfanin kera kwamfuta na Microsoft ya ce masu kutse sun yi amfani da wata lamba wajen satar sakonnin email daga hukumomin gwamnati da sauran abokan hulɗa. A cikin wani sako da ya kafe a jiya Juma'a, kamfanin ya ce masu satar bayanai 'yan kasar China sun samu damar yin amfani da kuskuren tantance lamba da Microsoft ya yi don gudanar da leƙen asiri ta yanar gizo. Sai dai Beijing ta musanta hannu a cikin wannan leƙen asirin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Benin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da a yau zamu duba yadda matsalar tsaro ke daukar wani sabon salo a jihar Sokoto dake shiyar arewa maso yammacin Najeriya to madalla a kwanan nan ne aka ayyana kashe wani jagoran yan bindiga dadi mai suna Charambe dake addabar al'umman yankunan kananan hukumomin Gwadabawa, Illela da Tangaza. Amma daga bisani bayanai ke nuna cewa ba ainihin dan tadan aka kashe ba, amma an kashe wani jagoran al'umma ne dake wannan yanki.
Daya daga cikin ƴaƴan margayin yayi mana ƙarin bayanin abin da ya faru.
Shi sarkin Fulani abin da ni sanan ma ya kira ni ta waya ya ce a gane akwai na dawo. Yace to gani su kuto ina jira ga ci to ga hanan zuwa bayan minti 30 ni kuma kira sai ni je an duka an zaga an ce kashin buru ubanga kan kai la ni mun kashe shi shi mu gashi giga ni kuna bukata sai ka to giga ni ka amsa kuma kashe shi mu kai kaji baki abun da na sanan ma abun da ya wannan ni ban ga wani abun da ya ja wannan abu illa dai kiyaya ta kai sun ka nuna ma sarki Fulani don sarki Fulani ba san wata kiyaya wanda abun da laifin da ka sa a yi shi haka ban san shi balle tun da ka sa a wasan kin Fulani wanga kankance a waje na male da ka san ko dabba kawwa haka ba kai ba kawwa mai dabban na adalci balle a mutum kuma a kasar musulunci ake wai akwai wani musulunci wannan mutane sun ka furce kuma a gwamnati ta bibi mutane Fulani ka idanu biyu abin ya faru za su zo abin ya faru za su zo su faɗa ma gwamnati kuma ta tallaha musu a sa musu sojoji a ban mu abin in ya faru kare mu ba abin da za a yi muna illa dai an sake mu haka
wannan kuma wata mata ce da ita ma ta rasa yaranta guda takwas
ayi sallallahu alaihi wasallam na hito tsayini ga motoci guda ne da mashin mashin suna ta gudu sun kayo cikin mu shanu na ta gudu mutane sun ka shigo bibi bibi ina ta yi ina ta ku ba mu hannu yan gari mu babu shegen da hito diya na maza duk sun ka waje sun kai gudu sun ka cin musu an ka kashe mini Ibrahim an ka kashe mini Ruwa an ka kashe Hassan an ka kashe Farebo an ka kashe Ahmadu Ahmadu Kore an ka kashe Nasalla sun ka tai da shi can sun ka kashe shi sun ka kashe Aliyu Nasalla binda dai sun kashe mana mutum takwal murtala sun ka kashe murtala ngalabi ko da mangaliba ta yi ni zaka giran mu banga kowa ba ni ta ina yawo ko da ni zo in riga iske gawa Ibrahim dana ni doko Ibrahim ni ce Ibrahim haka Allah ya kaddara da kai an ka ce to a azaki ni hankuri ani doko gawa Ibrahim ni azaga koha ta ni koma ni jayo ta ruwa ni konta suwa ni koma ni doko ta murtala ni konta suwa ni koma ni doko tarebo ni kwanta suwa sannan da sai yan sandar gwarba su sun ka dauko hakan cikin daji sun ka kawo an ka birni na salla sun tahi da shi da shi da Ahmadu sun ka kore su na salla ya tai da kudi 900 wallahi su an ga aljihu ne sun ka tai da shi da kudin dubban sun da kusa da shi sun ka tahi muna dubisa she 200 sun ka tahi muna da jakkai da maruka duk sun ka tai da su komai ba su bari mun ba sai marayu marayu ai abinda sun ka bari maraya 26 wallahi sun ka bari mata masu wanka 8 kuma mutanen gigane da na tunga tudu su sun kai mana wannan aiki
ina na Abubakar ke asara abinda ya faru da mu mode ba mu da matsala da Hausa mu ko dai sai a rubu ka ta da su da amma mutanen tunga tudu da na gigane da na ranga da na tunga ku sai sun ka daga sun ka kone mun da gidaje ba mu san har mun sarki a ba mu da laifin koyi an kone ni ni haji sosai okay una ni tinga kin atin kiya 30 da dai da akwai a tara to sun ka kore da nake uku nake hudu ne an ka gano nake guda can da dan ta sun tsare an ba ta hara a can cikin gidaje ni ma ba ta tara wata mace a da ita ne ce iza ta taliba don namiji ba zuwa da yaro kashe shi akai ta mace ita ta ga ta gano to nan da shi wanda abin gangayin mu shi wanda da an kashe na samari eh mun sai wanda an kashe shi kan ya aka ko kai ne ga kawai taro na asare ce to ane kunji kunji mutane gana cin rahimu kai da Allah ya yi da Allah ku yi magana da Allah a asa hanyar da an kawai mutane ga suram da kace su lalura ga ayi ta hakkin ko ina ga azaba mutum da an ka kashe mun nan asara wa anda an ka kone da anda an ka buge an ka kashe kiyo ya tafi ni da dan yaro duk an ka kashe suna arwala an ka isko shi dan yaro wanda aka sa gare kuma yayi gudu sun ka sare shi da adda ko kai duba ayi ne ba sannan da sun ka tawo da abuna ni ina da kai ya hitari bina na kara tun ka sa musu wuta da sakaran magaji na da nawa da na diya na diyan kauna ta sun ka dai uku anda an ka kone ne saki batun haɗi an kanin buruwa na yaro na lalura yaro gaba ɗaya sun kafo ne sun yi buru biyar to abinda sun ka sai da su ni tun kiya 30 ba ɗaya akuya tara na magaji na sun kai tun kiya 30 a waki na uku cikin tumaki ni ina da na biyu uku sun kore su kuɗi na an ka gano guda can tun gatti
wani wanda abin ya faru a kan idonsa ya bayyana yadda lamarin ya faru
a to mu yan saka da su haka mu suka zo da shi suka ce shi ne to shi ne mutanen gari su aka yi nan da ma ake ciki ga barayin nan sun taho da mu sun kashe mu na mutane sun yi mutum ta kwari yanzu magana da ake ciki nan giga ne nan bakin gareja nan akwai wani dan daji nan kauyen giga ne da yamma giga ne nan suke fitowa su taho yanzu haka sun taho bakin gari nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin ganin wani ba Allah da sun kalbi sun kashe mutum ya yi mutum ta kwari shi wanda da sun kalbi halbi gura sun kai mai energy ya guro ya to ya samu ceton mutanen ka dokon shi na ka wa asibiti yanzu haka yana wuri ne dajin gareja wajen yamma ga abuga tunkura dajin gareja gareja a sunan dajin tunkura ne tsakanin kyanga da tunkura da giga ne wani daji ne a wurin wanda duk dajin gonakin mutanen giga ne yanzu haka suna nan sun taho wurin suna nan halbin mutanen makar suke sun kashe mutum yayi guda takwas an dauko mutum uku an kawo su nan a babu karkan mai gari yanzu ga guda nan an wuce da shi a cikin shi biyu sai sa mutuwa ba dan halbi guda nan sun kai mai ga ciki ga hanci ne nan ma sun yi to ga yini yanzu haka ne ina inda shi
zalika ita ma kungiyar makiyaya ta Najeriya ta yi jan hankali akan wannan al'amari
sunana Bello Ali Gotomo kuma ni National Secretary General ne na Ministry of Health ta Najeriya hakikanin gaskiya abin da ya kawo mu jajanta mu mutanen mu na arewacin Sokoto musamman Godba local government da wasu rugage inda ibtila'i na yan sakai ya shafi su saboda wani kashin gilla da aka yi wa mutanen mu abin ya wuce wuri yanzu a halin da ake ciki kefin da ba local government akwai inda ba illaci bai wucewa shekaran jiya kamar yadda kuka samu labari akwai wani fulani ne na asara sarkin fulani asara yana kan hanya zai shigo Sokoto aka tare shi nan bakin kwari garin kwari kama shi aka kai shi gidane aka kashe shi kuma aka yi guntu guntu na mai shi kuma abin ba nan ya tsaya ba kamar yadda kuke da labari mutanen mu dake cikin daji sun gudu an tarwasa su farayin shanu sun wace su rugagen su kuma suna laɗewa da dabbobin su an zo can ana kakkashe su sannan kuma gashi bayan an tarwatsa musu dabbobi an kashe su kuma waɗansu daga cikin su waɗanda aka kashe an biyo su har da kananiyar ana kashewa yanzu nan ma muna da mata guda takwas waɗanda duk ta kaba suke cikin satin da wuce an kashe mazajen su suna hannun tsohuwa guda wata da ake kira Ligo take kai kula da su babu bakin gwamnati babu taimakon kowa da kowa saboda haka muka zo nan mu don mu jajanta makiyayanmu kuma mu kara ba su haƙuri sannan mu riƙi alfarma ga hukumomi su sa baki ga cikin wannan abin kuma ƙari koyo ɗan su kuma makiyayanmu da suna can suna sun je kiwon dabbobin su shanu da tumaki akan hanyar su zuwa kudu aka tare su a mashego local government yara guda 11 suna tare da garke 8 na tumaki garke 3 na shanu aka kama su duka aka kashe aka bar guda ɗaya yin rayu kuma duk yaran mu ne nan Sokoto wanda ma mun zo mu jajanta ma uwayen su kuma mu ƙara ba su hankuri muna nan muna bin casting helicopter mai yatta Allah tana bin casting a Niger State aka cewa an gano hakokin su kuma da dabbobin su da suka waro a ce yanzu haka garge uku kawai aka gane na tumaki kuma an abinda aka gano cikin shanu ko garge guda bai kai ba to wannan matsalolin sun yi shi samu tawaga helicopter mai yatta Allah ta makiyayin dabbobin Najeriya wato Community Alligator Association of Nigeria Macwan mu kai tawaga domin mu zo mu jajata mu mutane mu ba su hankuri kuma za mu yi hankuri mu sanar da hukumomi su lura da abin nan da ake kuma su dauki mataki eh tun je mun fara yi kuma muna da niyyar za mu gabatar mu hukumomin da abin ya shafa su ma su iyakar nasu kokari ko ina kira ga duk jama'a su zauna lafiya kuma su kiyaye doka domin zubar da jini ga ko wacce irin doka bai halatta ba sannan ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto ta soki sakai domin wannan sakai duk inda yan sakai suke babu zaman lafiya ban taba gani a duniya inda aka ce mutane ana kashe mutum a cikin amsa ba sai yanzu ne na fara ji anan gwadabawa cikin kasar Shehu Usman bin Fodio ina jadda musulunci ya bar shi a ce anan ne za a zo a yage namun dan da rarraba ana ce ina ganin kamar wannan abu ya fasadin ya baci don haka ina kira ga hukuma ta su jama'a su zo alaka su doki doka ga hannun su ita kuma hukuma da hakkin yara ta yi a kanta ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a ta mai da hankali ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a wannan barayin da ake fada ana cewa sun san inda suke
domin jin ta bakin mahukunta kuwa kakakin rundunar yan sandan Najeriya a jihar Sokoto ya ce a halin yanzu sun kaddamar da bincike domin gano ainihin abin da ya faru kuma za su yi bayani bayan sun kammala binciken masu sauraro da wannan kuma muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro da ya zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurkan sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da dan gari shirin hadin zuwa tsakanin gidan radio muryar Amurka da kuma tashar radio Vision FM Abuja da a yau zamu dora a ci gaba da tarihin masarautar Sileja shin menene alakar Asokoro inda fadar shugaban Najeriya take a nan Abuja da kuma Asokoro a garin Sabon Musi dake masarautar Sileja dada menene kuma alaka dake tsakanin Musa dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma Sabon Musa dake karamar kumar Tafa a masarautar Suleja ta jihar Naija domin jin cikakken shirin da ni Hassan Maina kaina zan gabatar sai ku biyo mu a cikin shirin na da dan gari daga nan sashen Hausa na gidan radio muryar Amurka a cikin tarihin na masarautar Suleja madalla a makon da ya gabata mun tsaya ne inda town planner Umar Shaib
ke mana karin haske akan yadda gwamnatin tarayyar Najeriya mai harkokin a birnin Lagos ta yanke shawarar dawo da harkokin tarayyar Najeriya zuwa birnin Abuja.
To da aka yanke shawaran za a dauko babban binin tarayya daga Lagos aka ce za a kawo kasan Abuja 1976 da Murtala Muhammad shugaban kasa ya establishin wannan doka na abun ga ta da babban binin tare daga Lagos a kawo kasan Abuja domin a lokacin sun riga sun yi lissafi aka cewa a Najeriya nan gaba daya Abuja shi center tsakiyar Najeriya kasan Abuja ne sai mutane ce za mu kawo babban binin tarayya a tsakiyar Najeriya kasan Abuja a lokacin Suleiman Baruke mulki sai gwamnatin tarayya suka ce to tunda za ka kawo wannan babban binin tarayyan kasan Abuja duk inda ake a duniya aka establish sabon gari ana sama garin nan sunan kasan ne so tunda an kawo kasan Abuja babban binin tarayyan Najeriya za a kira ta Abuja ne saboda ka ba a samu Abuja biyu ba sai aka tura tawaga sai samu sunan Lagos Abuja a lokacin muna roko ku ba mu wannan sunan a garin naku ya zama babban sunan babban binin tarayyar Najeriya in ku kun amince to za ku canza magarin ku suna kenan sarkin mu lokacin Suleiman Baro ya tara abun ga ɗan boko ya tara duk manyan gari sai to ga koi sai aka kama shi daga gwamnatin tarayya ne aka gani sai ai wannan ba karamin alfarma bane gare mu ba kuma girma bane gare mu muna iya ba suna mu sai mu canza magarin mu suna tunda kai ke sarauta yanzu nan Suleiman Baro kai ma jan mutun ne shi ma ja ne
garin jada yake
yawa
na gani
so yanzu mu ba su sunan Abuja sakin garin mu na farko tunda wannan abun da arzikin ya zo lokacin da kake sarauta ne to zamu samu wannan sunan garin in sarki ya amince Suleja aka amince to kafin shekara 1979 ba a san suna Suleja ba tunda mun ba da sunan garin muka ba mu abun da gwamnatin Najeriya ba tare da an ba mu ko sisi ba ya zama to kaman sau da kai shi yasa aka ce su da wannan suna Suleja kaji alaka Abuja da Suleja kenan kuma babban binin tarayyar Najeriya kashi uku cikin hudu kasan Abuja ne gaba daya wato ana da 8000 square kilometer a cikin 8000 square kilometer din nan 6000 square kilometer daga abun ga kasan abun ga Suleja ne inda lokacin ke Abuja a Niger State Abuja local government a Niger State local government a Niger State ta fara tun lokacin native authority Abuja native authority da aka local government reform aka tashi daga Abuja Native Authority to Abuja local government kaga kwali buhari kuje gwagwalada garki wuce duk wa'annan ya dangara har zuwa wajen gari wa ake da dangara wanda ke kusa da Abaji duk suna kasan Abuja ne a lokacin Abuja local government a Niger State gaba daya babu local government ta kai tafi Abuja local government girma a lokacin nan to sai ga abun ga gwamnatin Najeriya su ko zaka a ci wannan kasan aka bare mana abin da muke da shi yanzu nan shi ake kira Suleja
yalla wai yanzu haka na ga a nan dai kan masarautar Sulejan akwai wani gari da ake kira Sabon Wuse a Abuja muna da Wuse sa alaka ne wannan Wuse guda
a lokacin da aka zo da tsari na gidan babban birnin tarayyar Najeriya Wuse suna ciki inda Wuse ne yake nan sabo yake take a tare nan na original Wuse mutanen da ke wajen wannan kauyen da ke wajen aka ce to ko ku amince ku kasance a cikin babban birnin tarayya ko ku amince ku koma jihar ku na ainihi shine jihar Niger suka ce za su bar Baloni da wannan zuwan san cewa in suka sance a babban tarayya ba su da kasa domin kasa ya zama to na kowa da kowa Najeriya ba za su zama to suna abun ga suna da wani jiha wanda za kira cikin suwa ake goma su koma Niger sai da su aka san su shi su zauna a Niger sai aka musu transfer aka yi state din su zuwa inda ake kira Sabon Wuse yanzu ba Wuse ne kadai ba ai akwai Asokoro mutanen Asokoro akwai mutanen kauyukan da suke duk daga wusan nan da su Asokoro su Kurunduma da sauran su duk wannan kauyukan suna nan wanda suka amince za su koma jihar Niger aka hada su a nan Sabon Wuse kai ka ji abin da ake kira wajen Sabon Wuse kenan
nan
tsohon Wuse
kuma duk suna karkashin masarautar Zazzau Suleja
suna karkashin makarantar Zazzau Abuja a lokacin amma yanzu na cikin shi da kafin sarai amma Sabon Wuse yana cikin karkashin masarautar Zazzau Suleja ne tunda Abuja yanzu babban binin tarayya suka tsunsa wannan sunan da duk kasan da yake cikin wanda aka ce yana cikin babban binin tarayyar Najeriya shi yake yana cikin Abuja yanzu inda gwamnati ba ta da karba ba shi ne ke cikin bunga aka bar shi a masarautar Suleja
to idan muka duba masarautar Suleja kaman me babban sana'ar mutanen yankin sannan kuma kaman za a ce kabilu sun kai guda nawa a masarautar
eh wato masarautar Suleja babban sana'ar su shine noma sama sana'ar da muka sani kenan sun zo mana zamanin kakanni kabilu suna nan a garin amma masarauta da suka taso Hausawa ne ai masaratan Suleja masaratan Hausawa ne tunda masaran zazzau ne yanda suka tai daga zari haka suka zauna a Suleja amma wanda suke surrounding wanda suke jiwe da garin akwai Gwarawa akwai Karofarawa da sauran su yanda ka san akwai abin da kabilu a babban tarihin Najeriya yanzu nan ai yawancin su suka ce su ba za su ban wutan Suleja ba ai suka dasu suka ci za su ban wutan Suleja suna kakashin masaran Suleja abin a matsalolin mutum kafin da zai zo Suleja masarautan Hausa ne haɓe sarautan Hausa na haɓe da aka sani tun lokacin Bayar Jidda har zuwa yanzu a Najeriya gaba daya ina ganin kai cire masarautan Suleja ina ganin sai da wako wanda shi ma an samu lokaci da aka samu dan tankarda aka sake dawowa da haɗe su cika da mulkin mulkin Daura to in banda Daura da Suleja babu inda ake haɗe na ainihi na masarautar Hausa banda wannan gaduka
idan muka duba yanda gadon ma'aikata a nan babban birnin tarayya da yawa suna zaune a kasar Suleja ne kana ga wannan bai dora nauyi da yawa akan kasar Suleja ba ko akwai wani abin da gwamnatin tarayya ke yi ganin cewar ga inda aka taso kawo yanzu
ai abin da muke fuskanta kenan yanzu kuma gaskiya ba a ma garin na adalci wa'anda suke zaune a Suleja suna aiki Abuja kuma ana cire musu albashi ko ana cire musu abin da haraji daga Abuja amma iyalansu a Suleja suke zaune nan suke ake ba su ruwa nan ake ba su lantarki nan suke zuwa asibiti nan iyayen suke zuwa makaranta ka shi kuma harajin da ake cire musu ana cire musu ana Abuja ba a kuma kawo wa inda suke zaune saboda da me abin da ake cire haraji don shine a ba mutane kayan masarufi da abubuwan da za su mota rayuwarsu to gashi an cire harajin su a wani kasan ba a kawo kasan da ake fara da su ba to babban matsalar na farko kenan tunda za a cire musu haraji to sai a ba Niger government wannan kudin harajin nasu saboda su ba su ruwa su ba su wuta su ba su ilimi su ba su kuma ne kiwon lafiya a garin suke zaune ba amana
to idan muka duba tarihin karban su gajan ka san galibi idan gwamnati da karbi kasa ana dan bin abin da ake cewa compensation ko na bakan nan tunda gwamnatin tsakiya ta karbi kasan Suleja Abuja kenan an yi babban birnin tarayya an dan ba kuma dan abin hasabi ne
to wato ka san a lokacin nan baicin cewa suna karkashin Abuja local government akwai makarantu akwai azibotoci da yawa akwai kayayyaki da yawa wanda Niger State government ko Abuja local government lokacin ita ta yi to idan an ce wannan kasan an dauke kasan gaba daya ai ba za a dauki makarantan ba ba za a dauki azibitin ba za su kasance wajen ya kamata a ce a ba mu compensation na wannan abubuwa da muka gina tun wannan lokacin har yanzu ba ba da wannan compensation din ba an daga an rubuta amma yanzu ba bayar ba an ba da ɗan kalilan aka bayar a cikin compensation ba ba duka ba har yanzu na ake idan muka yi yasin nawa ne abin nan tun da a lokacin da naira ke da value aka ce ka abin da za a ba mu yanzu na raba ta da value mun shi ne ya yazin wannan abu yana cikin biliyoyin naira ne har yanzu ba ba mu komai ba muna nan muna korafi kuma gona yanzu nan gonan jihar Niger wanda yake yanzu ya lashe ta gobin cewa sai an biya shi wannan compensation ba za ya kona yana nan yana shan wahala bayan ga inda ya kamata a ce a ba da compensation a taimake shi kai abin da ke gina wannan gari ba amai ba wannan sabon gona ya riga ala shi ta kobi ya ce sai wannan Allah so zai duma mutanen Suleja haƙƙin su kuma mun san zai iya muna ba shi koyon baya ga haka in Allah so
to town planner Umar Shaibu muna godiya kwarai da gaske
to mun gode na gode
sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na da dangari shirin haɗin guwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar rediyo Vision FM Abuja Mikaelu El Said shine wanda ya nada mana sauti a faifai a madadin sa da kuma gidan rediyon Vision FM sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Bye.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.
They were